lambar kake magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kili. Ana sa ran jami'an hukumar shige da fice da ayyukan custom ta nan Amurka za ta kaddamar da wani aikin a yau Lahadi ne na kamen bakin haure da ke zaune a cikin kasar wadda a baya hukuma ta nemi su bar kasar. Wannan aikin kamen da shugaba Donald Trump ya tabbatar da shi a ranar Juma'a zai auna ɗaruruwan iyalai a birane da dama ciki har da Chicago da Los Angeles da kuma New York. Jami'an hukumar custom za su fi auna galibi mutane da suka fito daga kasashen tsakiyar nahiyar kudancin Amurka waɗanda ake musu shari'a a kotunan bakin haure, inji director mai rikon ƙarya a hukumar Matthew Albans. Sanarwan da shugaban ƙasa dan Republican ya bayar, ana ganin ƴan ƙasa da suka zabe shi za su yi na'am da wannan sanarwan wanda yayi a wurin wani gangamin siyasa game da daukar mataki akan bakin haure. Su kuwa ƴan Democrat sun yi Allah wadai ne da wannan aiki na kame, wanda aikin da suka kwatanta shi da matsayin wa ko kuma na rashin imani wanda ke auna iyalai. Haɗakan rundunar tsaro a jagorancin ƙungiyar tsaro ta NATO a Afghanistan sun ce an kashe wani sojin Amurka guda a wani ɓatakashi a jiya Asabar, lamarin da ya kai adadin sojojin Amurka da aka kashe zuwa 11 a cikin wannan shekara a Afghanistan. Haɗakan rundunar tsaron ba ta yi wani ƙarin bayani ba, kana ta ki bayyana sunan sojin har sai an faɗa wa iyalansa. Haka dalika kisar sojan ya kai adadin sojojin Amurka da aka kashe su tun da aka fara wannan yakin Afghanistan a cikin watan Oktoban shekarar 2001 zuwa mutum 2430. Kungiyar ta'addanci ta Taliban ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa mayakanta sun binne bam a gefen hanya a gundumar Sayyidabad da ke gabashin lardin Wardak na kasar Afghanistan. Sanarwar ta ci gaba da cewa kungiyar Taliban ta dauki alhakin wata babbar fashewa da ta afka wa motocin sulkin Amurka, lamarin da ya kashe sojojin kasashen waje guda biyu, kana ya jikata wasu guda uku, ko da yake an ce akwai ƙari a cikin bayanai da 'yan ta'addan suka bayar. Guguwar bari da ta sauka da safiyar jiya Asabar a yankunan gabar tekun jihar Louisiana ta yi rauni cikin gaggawa ta zama hadari da aka fi samu a yankin Tropica. Hadarin ya zuba ne a kusa da birnin gabar tekun jihar Louisiana, a cewar cibiyar nazarin mahaukatan guguwa ta ƙasa, wacce ta bada kashedi cewa guguwar za ta zo ne da hadari da iska mai ƙarfin gaske tare da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, lamarin da ka iya haddasa ambaliya da za ta yi barazana ga rayuwar jama'a a yankunan gabar tekun da kuma waɗanda suke ƙarƙashin tsaunuka. Ana sa ran hadarin da zai tara ruwa mai zurfin santimita 50 a fadin jihar ya zuwa yau Lahadi. Babbar barazanar da ake ganin za a iya huskanta a wannan hadarin ita ce ambaliya da za a gani, amma ba iska mai ƙarfi kamar yadda aka tsammani a baya ba. Wannan somin taɓi ne, inji gwamnan jihar Louisiana John Bell Edward. Wannan wani al'amari ne da jihanmu za ta huskanta a kwanaki masu zuwa nan gaba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a birnin New York sun ce an samu karancin wutar lantarki a Manhattan, lamarin da ya sa kasuwanci ya tsaya cik saboda rashin wuta kan na'urorin daukar mutane a ginin Bene na Elbeta da jiragen karkashin kasa suka daina aiki. An fara ba da sanarwar dauke wutar ne da yammacin jiya Asabar a cibiyar Rockefeller har zuwa bangaren sama maso yammacin birnin. Wani wurin cin abinci da ke tsakanin babbar hanyar Broadway da layin 96th Street ya wato ba shi da wutar lantarki, haka zalika kasuwanci da dama da suke wurin su ma ba su da wuta. Hukumar sufurin New York ta fitar da wata sanarwa ta shafinta na Twitter, inda take cewa wato jirage ko kuma tashoshin jirage na karkashin kasa ba su da wutar lantarki.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Sulaiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Nakasassu daga sassan Afirka sun gudanar da wani babban taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, dabara da taron shugabannin kasashe da na gwamnatoci karo na 33 da aka gudanar a ranakun 7 da 8 ga watan Yuli a karkashin inuwar kungiyar AU ko kuma Union African. Wannan wani sabon tsari ne da kasashen nafiyar suka kullo da shi da nufin tantauna matsalolin mutanen da ke da bukata ta musamman a ci gaba da neman hanyoyin inganta rayuwarsu a duk inda suke. Lura da mahimmancin gudunmuwar da nakasassu ke badawa wajen ayyukan ci gaban al'umma yasa haduwar ta wannan karan mayar da hankali akan batun haƙoƙin nakasassu don ci gaban kasashe. Shirin Nakasa ba kasawa ba ya zanta da Malam Muhammadu Umaru, mashawarcin shugaban kungiyar nakasassun Afirka ta Yamma, don jin ƙarin bayani.
Kun san ana babban taro na shugabannin kasashe da gwamnatoci na Afirika gaba daya, shine mu ma nakasassu muka ce ba za a bar mu a baya ba. Mun zo nan domin mu tattauna bisa kan haƙƙin nakasassu a cikin tsarin tahiya na duniya, kamar development durable, ci gaba mai dorewa. To shine muka zo mu tattauna nan, kuma taro ne wanda ya kumshi kaman manyan mashawarta a cikin duniya gaba daya, musamman abin da ya shahi nakasassu kamar su Handicap International, su CBM da International Disability Alliance. Duka shugabannin su sun zo anan, da sun zo daga Equator, daga kasashen Afrika, daga Brussels, duka sun zo nan domin su sadu a cikin wanga taron su kawo nasu gudunmuwa. Na ganin cewa dai nakasassu ba a bar su a baya ba cikin tsarin tahiya wanda ake yi, kuma kun ga yanzu an yi declaration a gaban waɗannan manyan mutanen, inda aka yi kira zuwa ga cewa ya kamata gwamnatoci su mai da hankali waɗanda ba su aza hannu ga dokar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haƙƙin nakasassu. Ana kira gare su su aza ma wannan dokar hannu. Kasashen da suka aza mata hannu kuma ana kira gare su, na ganin cewa sun yi yanda dokokin ƙasa su zamanto ɗai da waɗannan dokar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma su yi aiki da ita.
Yawa to da yake daukacin nakasassun kasashen Afirka ne suka hallara wannan taro na yau, me kuka gano, me aka fahimta game da maganar ƴancin nakasassu a wannan nafiya?
Watar abin da aka fahimta dai shine kasashe da dama na Afirka sun azama wannan dokar Majalisar Ɗinkin Duniya hannu, kuma da yawa sun fara aiki da ita. Kun san ita kungiya Union African ita da kanta ta hiddo wani protocol wanda protocol ala sharta African shi rejection ya wanda aka yi na kasashen Afrika bisa kan haƙƙin nakasassu. to shi ma wannan protocol din mun yi kira zuwa gwamnatoci na cewa ya kamata su aza mata hannu kuma su fara aiki da shi. Sa'annan akwai wannan sharta humanitaire kamar rishajeniya wadda take kula da abunda kun san yanzu cikin kasashe ana tashin hankali ana yaƙe-yaƙe kuma a cikin yaƙe-yaƙe nan na kasasu suna samun matsaloli da dama kuma wannan yaƙe-yaƙen yana kawo da kasashe ma to shi yasa wannan sharti ita ma mun ce gwamnatoci su mai da hankali gare shi duk lokacin da na kasasu suka samu kansu a cikin wannan yaƙe-yaƙen to ya zamanto an dauki matakai na musamman na ganin cewa na kasasu su ma sun ci gajiyar irin abubuwan da ake kawo na kula da haƙƙin ɗan adam.
Shin wace amsa suka baku akan wannan damuwa?
A cikin declaration din mun sa kira cewa nan gaba duk taron da za a yi na Union African ya kamata a ce na kasasu su ma sun samu halarta kuma an yi zama na ɗaukan cigaban al'umma hada na kasasu cikin duk shawarcen da ake yi.
Taron wanda ya samu halartar ministocin wasu daga cikin kasashen Afirka da uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr. Malika Isuhu da ke shugabancin gidauniyar tattalin iyali ya kasance wata damar tunatar da shugabannin kasashe alkawalan da suka dauka ta hanyar yarjejeniyoyin da suka saka wa hannu akan sharadin mutunta haƙoƙin nakasassu.
Gwamnatoci waɗanda ba su azama dokar Majalisar Ɗinkin Duniya hannu su yi ƙoƙari su azama wannan dokar hannu kuma waɗanda suka azama ta hannu su yi ƙoƙari ya zamanto sun yi aiki da wannan dokar. Kuma akwai protocol ala sharta African da jejeniya na kasashen Afrika bisa kan ci gaban da kasasu shi ma mun yi kira zuwa gare su na ganin cewa sun yi aiki da wannan jejeniya. Sa'annan akwai jejeniya kuma waccan sharta humanitaire wadda kamar duk irin tashin hankali da wani catastrophe da wani yaƙe-yaƙe da ake yi an yi kira da cewa ya kamata a ɗauki matakan ganin cewa na kasasu su ma an kula da su a cikin wannan yanayin na tashin hankali da ake yi a cikin kasashen Afirka.
A yau menene babbar damuwa ko kuma menene manyan matsalolin ko bukatun da ku na kasassun Afirka kuke bukatar ganin an gaggauta daukar matakai akan su?
Abinda muke so a gaggauta daukar matakai akan su shine kamar kyautata yanayi ya zamanto duk inda adda kamar infrastructure wurin shiga da fita ko gine-gine ko hanyoyi ko sufuri ya zamanto na kasassu suna iya aiki da su ba da matsal ba da sun samu cikas ba kuma ya zamanto duk irin abubuwan da aka yi irin na development cigaban kasashe kun san in za a yi tsari na cigaban kasashe ana daukan dokoki da politik da program da development ya zamanto cikin waɗannan dokokin da cikin waɗannan tsare-tsaren na gwamnatoci an sa cigaban na kasasu ya zamanto cigaban na ya zama inclusive kamar cigaba ne wanda ba a keɗe na kasasu daban ba aka ce za a yi musu nasu tsari daban al'umma kuma ya zamanto cikin tsarin da aka yi ma al'umma na kasasu sun samu biyan bukata in gidan likita ne aka gina ya zamanto na kasasu suna iya aiki da shi in kuma lakol ne kama wurin daukan ilimi makaranta aka gina ya zamanto na kasasu suna iya aiki da ita duk abin da aka tsara na al'umma ya zamanto na kasasu an dauki bukatunsu a cikin wannan tsarin.
Kafin wannan sako naku na kasasun Afirka ya kai ga shugabannin kasashe da na gwamnatoci wani irin kira ne kake zuwa a gare su?
To lalle muna kira gare su dai ya zamanto irin alƙawalukan da suke ɗauka suna aiki da su tunda kun gani dokokin nan da suka azama hannu inda suka aiki da su duk abin da na kasasu ya kamata su ci gajiyar haƙƙin ɗan adam suna cikin waɗannan dokokin ya zamanto duk irin tsare-tsaren da suke yi daga yanzu an tsara abun an kira na kasasu cikin shawara kuma in an yi shawarwarin aka rubuta dokokin ya zamanto an yi aiki da su shine bukatar mu.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na kasa na wannan mako sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Malam Muhammadu Umaru mashawarcin shugaban kungiyar na kasassun Afirka ta yamma da abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya.
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa.
Akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yanda police kai aikinsa a lokacin, na uku shine yana neman gafara don an kama shi ne walelele a cikin zuci ne.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya, shirin domin iyali ya karɓi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba, likitiya a babban asibitin ƙasa da ke birnin tarayya Abuja, wadda ke zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru 6 fyaɗe da gasa mashi akuba makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje. Muka kuma yi alƙawalin ɗorawa inda muka tsaya bayanin nata, sai dai baya ta haihu, inda a ƙarshen mako aka yi ta yaya ta faifan bidiyo da aka naɗa, inda wani ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa a majalisar dattijan Najeriya Ilesha Abbo ya rika kaurawa wata mace mari. Wannan batu ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da kuma kai ga ɗaukar matakai daban-daban. To, sabili da haka za a bi mu bashin don bin diddigin wannan batun da ɗumi-ɗumin shi. Shirin domin iyali ya tattauna da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka, Helen Bako da ke jihar California da kuma Huraira Musa wadda take zaune a birnin New York. Na kuma fara da neman sanin yadda Madam Helen ta ji da wannan labari, sai ta bayyana cewa
wannan ba labari na farko bane da nake ji game da yadda ana cin zarafin mata a Najeriya. Na yi bakin ciki because akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yadda police kai aikinsa a lokacin, sannan na uku shine ko da shike shi senator din ya zo ya fita ya nemi gafara. Akwai damuwa a wurina, ba wai ba na so ya nemi gafara ba, amma yana neman gafara don an kama shi ne walelele a cikin zuci ne. So wannan abu shine ya dame ni sosai.
To, Hajji Ahure, da ke kuma me kika ji da kika fara jin wannan labarin ko kuma kika fara ganin bidiyon?
Yakin suna irin bidiyo sinin da ake turo a WhatsApp, wani lokaci ina gajiya da shi, amma wanda ta turo mun na san cewa in ta turo mun wani abu ba abun wasa ba ne, sai na buɗe. Ni abun mamaki ne ya kama ni, ba ma iya rufe bakina ba, kan kallo nake ce wannan ne senator. At the same time, kin sani abubuwan da ake mamata yadda Sister Helen ta ce a Najeriya ko kuma a Afirka gaba ɗaya gaskiya bai kamata ba. Amma na ɗauka a cikin gida ake wannan, amma a ce har ka je wajen kasuwancin inda mutane ke aiki, ka ce za ka ci ma mutum mutunci kuma ka ɗauko ka yuzin mulkinka ne, ka ce za ka kama a ɗauki yarinya a fitar da ita. Sannan kuma ni da ƙara ba ni disappointment, wai har ma ana bashi time ya zo ya apologize, kamar yadda Sister Helen ta ce yes it's okay ya apologize, amma ma wa ma in ba da lalanci bane da aka ɗauke ba a daraja mata ba, ya za a ce ma wai wannan mutumin yau bai resign ba? Ai, wannan cin mutuncin ya yi wa wannan ma ba wani need to me abinda zai zo ya ce wai a bada ya bada haƙuri a bashi ya ci gaba da mulkin nan. Sai dai in an ce mana mu kan an confirmin cewa ba a girmama mata kuma ba a damu da darajar mata ba.
Wato Malama Helen, kina gani menene yasa wannan lamarin ya ɗauki hankalin al'umma? Don ya shafi mata ne ko kuma don wanda ya aikata wannan yana matsayin senator ne, kamar yadda ita Hajji Ahurera take ba da shawara kamata ya ce ya aje aiki, amma a ganin ku wannan ne laifi mafi muni da shugabannin siyasa suka yi a Najeriya da suke rike da mukamansu har yanzu?
Dalilin da yasa ina ganin wannan abun ta dau wannan matsayi, wato mutane da dama suna sa baki. Na farko social media, don video din ya fito mutane sun gani, so kowa yana sa baki. Sannan na biyu, wani tambaya da nake da shi shine wannan abun da ake yi, wato wannan maganganu da ake yi ba don siyasa bane. Don in kin lura, senator nan ba na farko bane. In fact, abin da a kowane da sun yi abu mummunan abubuwa da ya fi nashi da ba tsaya an yi bincike, an horar da mutane. Na tuna shekaru da dama da suka wuce, akwai wani da yana ya ci zarafin wata yarinya mai shekara 13, senator ne. Mata a lokacin sun yi protesting, ba wai duka ya yi mata bane. Mata sun yi protesting a lokacin, aka yi ta bincike, aka yi ta maganganu. Me yazo ya faru? Ba abin da ya faru. Shi wannan Elisha Abdu, abin da ya yi ba kyau, ina so a gane. Duka da ima matan nan bai kamata ba, domin shi mutum ne da aka zaba, yana representing, kamar yadda ita Hajiya ta faɗa, yana representing ba ma mutanensa kawai ba, but Najeriya gaba ɗaya. In gane, halin da ya zai nuna ba halin kirki ba ne, wannan bai nuna halin kirki ba sam. Kuma shi matashi ne da ya kamata muna no kokori matasa su karbi mulki don lokacin su ne yanzu, bai nuna halin kirki ma matasa ba, ko kuwa bai nuna gurbi mai kyau ma matasa ba. Amma a gani na, akwai damuwa a Najeriya, akwai mutane da dama, shugabannin mu da dama da suke cin zarafin mata. Kuma cin zarafin mata da ake yi, akwai na duka, akwai wanda suna lalata da ƴan mata da dama, akwai wanda suke abubuwa da dama ma yara, ba ma manyan mata ba, kamar yadda muka gani a wannan bidiyo. Domin banda duka din, ku duba su waye ne suke aiki a wannan toy store, ba mata bane ake amfani da su. Kuma shi Elisha, iyalinsa a gida, idan kun bincika, matan shi ta sha wahala a lokacin campaign, tara mutane, yin magana ma mutane a zabe shi. Da zaran ya iso nan Abuja a wannan matsayi, ya zo yana fitar da wayansu ƴan mata. Tambayan shi ne irin abubuwa da yake da ƴan matan nan, kudin da yake kashewa kan ƴan matan nan, yana yin haka a gida? So abun na da yawa. Shugabanninmu maza a society dinmu sun dauki shekaru da dama suna cin zarafi, ba wanda yake yin magana. Sai yanzu na fito, yana da kyau an fito, amma dai ina fata sauran shugabannin da suke ji, in akwai wani shugaba da yayi wani abu da ba kyau, ina fata ba shi Abdu kawai za a horar da shi ba, duk shugabannin leaders namu kuma horar da su.
To Hajiya Haure, da akwai lokacin da kike gani za a iya kaiwa kasashen mu masu tasowa, musamman a Najeriya da muke magana akai yanzu dinnan, da za a kai ga lokacin da shugabannin siyasa za su zama gurbi, kamar yadda a nan Amurka za a ce in kana shugabana dole halinka ya fi nawa, domin in kana matsayin shugabanci ko da menene ake a ƙasar nan kowa zai yi, amma ba in kai kana shugaba ba. Akwai lokacin da za mu kai haka?
Kin san abubuwan da ke faruwa a nan, ki ga cewa in kai politician ne, kafa-kafa kake ma kar a kama ka da wani laifi. Dan in aka kama ka, ka san cewa ma ba za ka kwana a wannan matsayin ba. Me yasa muke da wannan power a nan? Dan muna da abun hannunmu. Kin gane ku? The only reason da ake wa'annan cutan matan da ake a Najeriya, duk ba su da abun hannunsu ne, ba a ba su right ɗinsu ba. Randa Najeriya mata da matasa suka gane darajar ƙuri'arsu, suka nuna ma waɗannan politicians ɗin nan su suke sa su office. Randa suka gane wannan, Sister Grace, ranan politicians za su fara koyon hankali. So ni kuma ina gani with social media da kuma yanzu awareness da ke faruwa akan matasa, da kuma yanda mata yanzu kungiyoyi mata daban-daban da suke tayarwa suna magana da sauran matan cewa gashi abinda ake muka, ku yadda ku bude ku yi maganan ku da sauran su, kuma daga nan MeToo movement shi ma ya shiga har zuwa Najeriya. Sannan kuma yanzu matasa maza da suke so su ma irin not too young to run, su ma sun fara ganewa, su ma ga yanda za su yi kansu, sun fara gane cewa ƙuri'arsu ita ce bakin su.
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin namu ke ganin tasirin dokar ba matasa dama su rike madafin iko a Najeriya. Yanzu a madadin bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa, yan gwagwarmayar kare haƙoƙin mata da ke zaune a nan Amurka, da kuma Malam CD da ya daidaita sautin shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi don su muke ashe mu maza.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Baba tun badawa, rai abin sun sa kai tare.